نهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana ranar litinin ce wadda ta daidai da 23 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429
wannan mai tambaya bayan yayi sallama yake assalamu alaikum yace dangane da karatun jiya wato karatun an yi shi tun kwanaki da su gabata dan tambaya ce bata samu shiga ba sai yanzu idan mace ce za a yi wa addu'a a tofa mata daga nesa ko ita ma namiji na taba ta a matakin yi mata magani ko addu'a na farko tukuna ya halatta namiji ya mata addu'a amma sharadin ya zama akwai muharraminta a wurin ko mijinta kamar a ce akwai mijinta ko akwai mahaifinta ko wanta ko wani kaninta wanda ya kai a ce mishi yana da hankali abu na farko kenan abu na biyu in haka ta samu to shi wannan da zai yi addu'a din ya danganta idan addu'a ce ta neman nasara a wani abu mutum ya zo da ishe ce Allah gafarta malam ai mata addu'a ta samu miji anan babu bukata sai an tofa mata anan babu bukata sai an taba jikinta addu'a za a yi mata ta karba addu'a mahaifinta ya karba wanda ke kusa mai karba addu'a amin amin shikenan idan kuwa abu ya kai ga larura ce kamar ta ciwo to abinda malamai suka ce anan babu bambanci tsakanin namiji da mace idan har an iya gane ina ne ciwon yake kamar ciwon kai ko ciwon kafa to malamin yana da damar ya sa hannun shi na dama ya rike goshinta ko ya dafa hannun shi a inda wannan ciwo yake ya karanta mata addu'a kamar u'izuki bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq anan ya sa hannun shi ko ya kama babu laifi yayi mata a matsayin ta na mace ko a matsayin shi na namiji al-imamu badruddin al-ain ya kawo wannan a cikin littafin sharhin bukhari mai suna umdatul qari idan kuma shi wannan malami ya takaito akan bari ya karanta addu'ar ya ainihin tofa mata sai ya zama hucin bakin shi ya sauka akan wannan wuri da cutar take babu laifi ina fata an gane idan kuma ya zama cuta ce wanda ya zama kamar irin yadda zaka ga wata aljani ya shige ta ko asiri ya kama ta sai ya zama zazzabi ji ya kama jikinta rigid to anan abin da yake kai tsaye guda ɗaya shine zai dauki hannun shi ne ya sanya ba a ko ina ba sai a goshinta sai zama goshi shine cibiyar da ko ina akai addu'a ma za ta tafi duk waɗannan bayanai suna nan a cikin sharhin bukhari mai suna badruddin al-ayyi umdatul qari na badruddin al-ayyi to in kuma an yi mata addu'a din an tofa mata to babu laifi insha Allah amma a hakikanin al'amari idan shi malamin bai amintu da kanshi ba kasantuwar ya zama wata azababbiyar mace ce mai azababban kyau ko kuma ya zama wato shi kanshi yana tsoron bayan ya taba ta dinnan shedan zai zo ya ta mishi alwaswasi to anan gaskiya saboda Allah kaula wahidan kada ya sa hannun shi a cikin ta ina fata an gane Allah ya kyauta na biyu wannan yace shi dai wannan mai tambaya yake cewa menene hukuncin hura hannu bayan an bugi kasa a yayin yin taimama kuma kuma ta baran nan mun yi magana akan taimama da muka dan kawo a wajen babin buga misali wannan ainihin wato buga da hura hannu din bayan an bugo kasa haka a hura haka hannayen a hure su ya tabbata ainihin a cikin hadisin bukhari ina fata an gane dan haka daidai ne babu laifi za a yi yana nan a cikin wannan hadisi na bukhari wanda imran dan husaini ya fadi wannan yake har waye da shi mai tambayar ne yake sake cewa ko akwai wanda yayi wa fiqhu sunna ta'liqi gaba daya a hakikanin al'amari ban sani ba malam nasiruddin al-albani ya fara mishi ta'liqi wajen shekara 50 da ta gabata yayi iya dan abin da kaga an buga din nan iya katta kenan tamamul minna Allah ya dauki ran shi bai ci gaba bane tun a wancan lokacin wato da ya rubuta ya aje har ya rasu kuma bai ci gaba ba to a iyakar sani na babu wani aiki da aka sake wa fiqhu sunna sai dai akwai matabaatul risala wato matabaar ar-risala ta dauki shi fiqhu sunna din ta hade shi a mujalladi guda sai ta dibo takhrijat din hadisan da albani yayi a wasu littafai sai suka bi duk inda wadannan hadisai suka zo a fiqhu sunna sai suka sa iya abin da na sani kenan ina fata an gane domin wannan maganar gaskiya saboda Allah so da dama dalibai sukan yawan yin ta shine har ne wa shi mashhur tambaya wanda yake yana daga cikin manyan almajiran shi Nasiruddin, shi ma iya abin da ya faɗi kenan. Yace iya abin da ya sani dai babu wanda yayi, wallahu alam, ne yuwa wani yana can yana aiki. Ina fata an gane abin da yasa yanzu kamar yadda na faɗi rannan al'amuran suna da sauki. Wani lokacin wani aikin da an yi shi sai kaga an buga akan internet cewa an yi kaza, inda ni bukata kaza kaza. Wannan yace dan Allah, menene hukuncin wanda yazo zai yankan layya sai ya ambace sunan wasu daga cikin iyayensa, kuma to ban gane ƙarshen magana ba, sai dai tambayar ce za a iya cin wannan yankan, ma'ana sunan iyayen da ya ambata yaya ne. In ya ce bismillah Allahumma hadha anni wa an walidati fulana wa an walidi kaza wa an abna'i fulan wa fulan wa fulanun babu lafi, ma'ana da sunan Allah nake yankawa, ya Allah wannan layya nayi wa kaina dawana 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 babu lafi, ya zo a cikin sunna annabi yakan ambaci haka. Amma in tun farko yankan ne ya tashi faɗi, yana yankawa sai ya faɗi sunan baban shi, ya faɗi sunan mahaifiyar shi, kaga ya yanka sunan, ya zama matsayin sunan Allah kenan, bai halatta a ci ba. So sai a iya bambancewa insha Allah. Wannan kuma yake kuma menene hukuncin ambaton wani Allah wurin yanka, shine abin da muka faɗi, bai halatta ba. Duk dabbar da aka yanka ta da sunan wani wanda ba Allah ba, na ɗaya an yi shirka, na biyu namanta ya haramta, kuma shi wanda ya yankan Allah ya la'ance shi. Haka yazo cikin hadisin Muslim, annabi yace la'anallahu man dhabaha li ghayrillah, wanda diye yanka ba ga Allah ba, ga wani to Allah ya la'ance shi. Wannan yace ina hukuncin wanda yayi mu'amala da matarsa a cikin larura, kuma wata hanya, to ina ga ko wata hanya za a bi dan a tabbatar da jinin larura ne kamar da samar da maganin shi. Abinda nake fahimta dai tambayar shi ta farko, mutum ya mu'amalanci matar shi a cikin larura, shine in ma yayi jima'i da ita tana cikin jinin haila, na daya bai halatta ba, na biyu zai yi kafara ta hanyar bayar da sadakar dinare daya ko rabin dinare da gurgurdan talaucin shi ko wadatar shi. Misali nawa ne aka sanar da rubu'u dinar bana daidai da nairar Najeriya? Misali nake so mana a ce 2,500, to rubu'u dinar 2,500, to kaga dinar daya ya zama 20,000 kenan. To idan tana jinin haila ya sadu da ita, abin da ake neman ya bayar kenan, idan yana da wadata, idan talaka ne kuma rabi kenan. To ina fata an gane. Idan kuwa mu'amala ce ta runguma, to wannan babu laifi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama in matar shi tana haila yakan sa ta daura zani, in ta daura zanin ta tarfi al'aurar ta sai rungume ta, wannan babu laifi. Dangane da hanyar da za a ainihin wato tabbatar da jinin larura kuwa, ita ce dukkan jinin da ya zo wa mace a ɗayan yanayin da ba shi ne yanayin da ya saba zuwar mata guda uku ba, za a dubi lokaci, za a dubi launi, za a dubi adadin kwanaki. Jininta da ya saba zuwa mata na haila yana zuwa ne mai duhu, misali yau sai ta gan shi ya zama jazir kamar an yanka rago, to wannan jinin ga dukkanin kyakkyawar alaba ba jinin haila ba ne. To musamman kuma ya cika waɗancan sharuɗan, shine ya zama launin ya saba, sannan sai kuma ya saba wa lokaci, ba lokacin da ta saba ganin shi ba ne, sannan kuma sai ya sake saba wa kwanakin, ta saba yi kwana uku ne, shi kuma sai ya zo yi mata kwana ɗaya ko yi mata kwana biyar. To in ta lura da wannan, to sai ta ce wannan damu fasadin wa illati, jini ne na larura. Daga cikin dalilan da ke sabbaba shi, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa shedanin aljani yakan shiga cikin mahaifar mace sai ya zunguru wata jijiya sai ta ci gaba da zubar da jini. To idan irin haka ta faru, to wannan gaskiya ɗayan mataki guda biyu ne yake zama maganin, ko dai a bi ta hanyar ruqya ko kuma a tafi wurin likita. Ta hanyar ruqya za a yi mata karatu, kamar yadda ka sani in ana ganin akwai a'rabul mas, shine da jinin ya fara zubar mata sai a ce daga lokacin nan tana yin wasu bakin mafarkai, kamar tana ganin cewa tana tashi a sama, tana mafarkin ruwa, tana mafarkin jarirai, tana mafarkin kamar za ta fada rani, takan zabura ta firgita a mafarki da makamantansu. Idan tana zaune a ɗaki ita kadai, sai tana ganin kamar akwai inuwa ko tana jin akwai motsin wani ko makamantan haka. Misali dayan waɗannan alamomi ko makamantan haka dalili ne da ke nuna akwai alamun cewa akwai aljani tattare da ita. To abin da ya fi dacewa da cancanta a wannan halin shi ne sai ta ainihin je a samu a yi mata ruqya, a yi mata karatun Alƙur'ani. Idan aka yi mata karatun Alƙur'ani komai bai faru ba, abin da malamai suka so a yi mata shi ne sai a samu ruwa, sai a rinka karanta mata Fatiha da Ƙul huwallahu da Falaƙi da Nasi ƙafa ɗaiɗai. Ana ba ta wannan ruwa tana sha tana wanka. In zai yiwu a samu ainihin da safe haka, da rana haka, da daddare haka, in zai yiwu. Idan so ɗaya ne zai samu, to ya rinka faruwa da daddare, yadda daga yin haka sai ta kwanta. Sannan zai dace a samu kasar wanda zallan Falaƙi da Nasi da Ƙul huwallahu ne a ciki, sai a ba ta taitaji taitaji. To wata daga jin wannan larura za ta ƙare, wata kuma in larura ta yi ƙamari shi ne sai ta bayyana, sai kaga ta fara ciwon kai, ta fara wani zazzaɓi wanda da an zo an yi karatu sai aljanin ya bayyana, wani sai bayyana cewa ɗaure shi aka yi a jikinta ta hanyar sihiri ko makamantan haka. Idan duk aka bi waɗannan matakan ba a ga wata alamar sauyi ko sauƙi ko canji ba, ɗayan abu uku, ko dai a ga ta warke, ko a ga ta samu sauƙi, ko kuma a ga ciwon ya ƙara haɓaka, to dalili ne akan asiri ne ko aljani, sai a ci gaba za ta samu sauƙi insha Allah. To amma in aka ga cewa babu ko ɗaya, ita ba ta warke ba daga wannan jini, ina fata an gane, kuma abin bai yi wani canji ba, ba sauƙi, ba haɓaka, ba komai, tana nan yadda take duk bayan an gama ɗaukan waɗannan matakan kwana uku, misali zuwa kwana bakwai, zuwa makamantan haka, duk ba a samu wani canji ba, sai a samu zuma, sai a samu ciyawar ƙyansuwa ko ƙwansuwa. Ita ce dai wannan ciyawa wadda za ka ganta ainihin galibi a ƙauyuka idan rauni ya faru, sai a samu ɗanyarta, sai kaga an matse ta ana zubawa mutum a rauni da ya faru, sai kaga yana jin zafi kamar an sa iodine. To wannan ciyawar sai a samo ta a batta ta bushe, a daka ta ta yi gari. Wani abin sha'awa, ƙasashen Saudi Arabia duk sun ci gaba ire-iren waɗannan abubuwan da muke faɗi fa. Zuwa za ka yi kawai wurin ɗan koli sai ka ce a baka ƙwansuwa da kakiya, sai ga an baka ita kamfani ne wanda zai zauna ya mai da ita gari rumbuɗuɗus, ka siyo ta naira 40, naira 80, naira 120, ana riyal 1, riyal 2, riyal 3, sai ka to sai ka yi amfani da ita. Za'afaran yadda za ka je nan ka siye shi, sai ka daka can sai ka siye garin shi. To wannan gari na wannan ciyawa sai a barbaɗa shi mai yawa a cikin zuma. Abin da ake nufi da yawan shi ne a barbaɗa shi yadda zai bayyana a ciki, ba zai ɓata ba, a zuba shi da yawa. Shikenan sai ta rinka shan cokali biyu alal riq kafin ta ci abincin safe, cokali biyu bayan ta ci abincin dare, insha Allah ta'ala wannan jinin zai tsaya. To in ya kai ga bai tsaya a haka din ba, kuma ba laifi bane a ci gaba da addu'a, kuma sai a tafi wurin likita. Amma wannan na kawo hanya ne al-ilajiyya annabawiyya, ina fata an gane. To amma daga ƙarshe ina son ka gane, wani lokacin ita cuta takan daɗe duk da magungunan da duk za a ɗauka, amma kuma sai ka ga cewa sai an ci gaba da addu'a. Domin wannan larurar da ake tambaya a kanta, matar Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna Ummu Habiba ta yi fama da ita shekara bakwai. To kaga shekara bakwai Annabi ba zai rasa yi mata addu'a ba, ba zai rasa ba ta magani ba, to amma kaga sai shekara bakwai sannan ta watsake. Za ka ce bai mata addu'a ba ne? Ya yi insha Allah. Za ka ce kuma addu'a ba ta ci ba ne? Ta ci insha Allah. Amma abin da ake so a nuna maka, kai ma larura na iya samun matarka wadda za a yi ta addu'a, a yi ta addu'a, a yi ta addu'a, kar a ce tunda an yi an gaji a bari, sai a ci gaba dai, don ita kanta addu'a huwal ibada, ita kanta ibada ce. Na malam. Allah kiyaye. Wai mutum ne kullum sai yana son ya laifi, me ya kamata yi? Mun karanta aya a nan, fa imma yanzaghannaka nazghun min ash-shaytani fasta'idh billah. Duk sanda ka ji wata fusga ta shaytan sai kai isti'aza, da ka ji irin wannan sai kai a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, ko wani zikiri makamantan haka. An fahimta? Duk wannan yana daga cikin fusga ta shaytan, wadda kuma dalili ne akan kana da sauran imani, don da ba sauran imanin da sai ya barka kai laifin tukuna, sannan za ka zo kana shawarar me za a yi. Amma dalili ne akan sai ka ji kana ta sha'awar kai. To na ɗaya kenan. Na biyu, Ibn Taymiyya a irin wannan mas'alar sai ya ce ka rinka zama da mutanen kirki. Na uku ya ce kar ka rinka zama kai kadai, fa innama ya'kulu al-dhi'b min al-ghanam al-qasiya, kerkeci yana kama akuya ne wadda ta tsaya ita kadai, in ta zauna cikin dangi ba zai kawo farmaki ba. Dan haka karkarin ka kede kanka gefe guda kai kenan kai kadai ko a wani lungu ko makamantan haka, shine zai sa shedan ya samu dama a kanka. Sai ka rinka zama cikin jama'a, sannan jama'ar ka zama cikin mutanen kirki. Sannan Ibnu Taymiya yace har wa yau, idan a wani wuri ne kake zaune wanda shi wurin yana da al'amuran da ke taimaka maka wajen sha'awar saban Allah, to sai kai hijira ka bar gurin. Misali kana zaune ne a wata anguwa wadda akwai wata fitinanniya wadda ke neman ta hallaka ka, kana zaune ne a wata anguwa wadda ga wani hotel wanda kullun kana sha'awar ka shiga ka sha kaza ko kai kaza, to sauya anguwa ka daina zuwa wannan anguwar gaba daya. Waɗannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata abin nan insha Allah. Sannan kuma kamar yadda na faɗi, alama ce ta akwai imani ta tare da kai. Allah yana cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru, masu tsoron Allah idan wani yanki na shaitan ya tabe su sai kaga sun fadaka. Dalili ne akan wannan fadakar taka da ka gano cewa sai kaji kana sha'awar saban, yana nuna akwai sauran tsoron Allah, ba dan haka ba da sai kai nisa a cikin saban, sannan in ma da tunanin zai zo maka. Idan haka ka rinka zama tare da mutanen kirki, sannan yawaita karatun alqur'ani jama'a, yawaita karatun alqur'ani na daga cikin abin da ke kore shaitan shine karatun alqur'ani, yawaita sauraron karatun alqur'ani. Ina fata an gane. Sannan bil akhaf alqalaqil qul huwallahu falaqi da nasi, waɗannan abubuwan ka duba akwai samun tsari da duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta. Karshe zaka ce minal jinnati wan nas, bayan ka ce qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq, can ka ce qul a'udhu bi rabbin nas. Ka duba irin abubuwan da ka nemi tsari a ciki, to sai ka yawaita irin haka. Amma dai babban abu shine ta'awuzi, zama da mutanen kirki, barin wurin da ake saban Allah. Allah ya taimaka. Na'am. Sai wannan an ansa ta. A suratul bara'a ingantacciyar magana ai sura ce mai zaman kanta, wato suratul tauba, ba bangare ce ta suratul anfal ba. Cewar babu basmala tsakaninsu ai an bayyana dalilin, shine kasantuwar abubuwan da malamai suka faɗi din ne, na cewa ita sura ce wadda ta zo ta yanke alaka tsakanin duk wani zumunci da ke tsakanin Allah madaukakin sarki da duk wani kafiri. Duk wani kafiri da ke danganta kanshi zuwa ga annabi a wannan rana, Allah ya ce ya raba wannan dangantaka, ya raba wannan zumunci. Na malam. Na'am. Hakan din ne. Duk ka'idar da tana nan, wai dan uwanka ne na jini, kai kai kana ta kyautata mishi ko?
Na'am.
Amma kuma shi har yanzu munana maka yake yi. Haka zaka ci gaba din. Idfa billati hiya ahsan sayyi'a. Haka idfa billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي كاد يتي الله يسان أبن با ديه با كاي با با بيو با كاي با سي يتي وما يلقاها إلا الذين صبروا. سي كاي هقولي كاي مشو كنو دا قوسي يشا سي واتر يتي با زي شابا كساي كاي مشو قوبي جيرو دا كنش يدفع يأي كوما كاي يتي با ياسو كاي تي كاي تي كاي تي كنا سن كاكي عزو منشي دني نا فاتا أنغاني. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Alaikum salam. Na'am.
Malam ne shi ne kidan da yake aiki dan Allah.
Na'am.
Shi kuma ya rika jin kamar sai wani zai
wannan
aiki. Eh. Wani ya yi kenan zai aiki ne ko zai
fata. Wai mutum ne duk san da yake jin zai wani aiki dan Allah, sai kuma ya ji wani tunani na zuwa mishi cewa kamar zai yi dan wani ne. Nan din ma shedan ne kuma. Eh, madarij ne da shedan, wato matakai ne da shedan yake bi ya batar da ainihin bayin Allah. A irin wannan halin in ka samu kanka sai kai ta'awuzi din kuma ka ci gaba da yin wannan abu. Annan ne Imam al-Bukhari yake cewa inda zaka yin wannan abun kuma to kuma shedan ya nasara a kanka. Domin ka zo zaka yi ne dan Allah, sai ya zo ya sa maka cewa ai wannan ba dan Allah zaka yi ba, ka bari mana. Sai ka bari. Dan haka sai Imam al-Bukhari yace duk abin da zaka yi shi dan Allah kai yabo da suka karsa saka bari. Shikenan, dan dama ba ka yi dan a yabe ka, ba ka yi dan a soke ka. to anan kai niyya zaka idan Allah sai ka ji wani tunani ya zo maka sai ka kauda tunanin kawai ka ci gaba da abin da yake dai Allah ya taimaka na na malam fa ba yanka na 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 to in aka dubi yadda ayoyin suke a itlaqin su suna umarni ne da a ci abin didda aka yanka da sunan Allah kaga anan ayoyin sun ce abin da fakulu mimma zukira smullahi to abin da nake so dubi mimma yanzu in musulmi yanka alade za a ci ba za a ci ba ko da yanka da sunan Allah to kaga ashe nan ma ba za ta yi aiki ba sai an dubi cewa ashe wannan ayar ba za a dubi jumillar ta ba sai an dubi wata aya wadda ta bayyana abubuwan da za a yanka a cikin na halal samaniyata azwaj da suka zo a Qur'ani da kuma abubuwan da suka zo a cikin hadisi wadanda suka halatta a ci to haka kuma kenan yanzu wannan ayar ba za a dauki umumin ta a ce wannan ayar dalili ce akan kowa yayyanka za a ci ba sai a ce Qur'ani ya kayyade mana cewa za a iya cin yankan ahli kitabi sannan sunna ta zo ta kayyade yanka kuma sai na musulmi to shikenan yanzu musulmi ko ba kitabi amma matsafi ko mushriki to ba za a ci yankan shi ba saboda haka ita ayar a jumillance in ka dube ta zaka ba ta hukunci na umumi cewa kowa ma yanka za a ci to yadda ka dube ta kuma sai wani ya ce to ko me aka yanka kuma za a ci to kaga sai ka ce a'a to can ma sai a ce a'a dan haka ita ayar kadai ta zo ne dan ta shar'anta cin abin da aka yanka da sunan Allah to nafsi ce akan haka amma dangane da me za a yanka wa zai yanka to wannan sai Allah libo wasu ayoyi da wasu hadisai Allah ya taimaka na'am 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 wannan matsala ce wadda tintini malamai sun yi sabani akan ta tun cikin sahabbai har aka taho zuwa zamanin malaman fiqh har zuwa zamanin namu Qur'ani da yake umarni da cewa a ci abincin ahlul kitabi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan abawan ayyaba al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum Allah yace a yau dai duk wani abu wanda yake mai tsarki na halatta muku shi an halatta muku haka abincin wadanda aka baiwa littafi malaman tafsiri suka ce abincin ba ana nufin shinkafa ba ba ana nufin tuwo ba dama ba wanda yake da shakka in Kirista ya baka tuwo ko shinkafa baka ci amma me ake nufi zaba'ihum yankan su to cikin sahabbai sai Abdullahi dan Umar yace a'a shi kam in dai har ba za a ci yankan mushriki ba to duk wanda yace Allah na da dashi ma mushriki ne ba zai ci yankan shi ba kaji matsayin Abdullahi dan Umar in ka koma Abu Darda shi ko da aka ce mishi rago ne aka yanka a coci saboda wani celebration nasu na shekara wato wani shagali nasu na shekara da ya taso musu Good Friday Easter wacece Christmas da sauransu shin in aka kawo mana maci aka tambayi Abu Darda da zai amsa sai da yace oh Allah ya yafe mana jama'a me yasa ba za mu ci ba ai su ahlul kitabi ne Allah ya halatta mana mu ci yankan su kaga cikin sahabbai kenan to in ka karanta littafin An-Nasikh wal-Mansukh na malam Abu Ja'far An-Nahhas zaka ga yadda ya kawo malamai waɗannan sun janan waɗannan sun ce za a ci yankan ahlul kitabi waɗannan sun ce ba za a ci ba waɗanda suka ce ba za a ci ba su magana su ta ƙare waɗanda suka ce za a ci kuma sai suka da suka saba idan an ji shi yayi yanka da sunan Allah ko kuma kawai shuruwai ya yanka ragon suka ce za a ci bangare na farko kenan bangaren su na biyu kuma sai suka ce ko ma da me ya yanka in dai har shi a matsayin shi na ahlul kitabi zai ci zai baiwa malaman shi za su ci to kai ma an baka zaka ci a matsayin ka na musulmi kun fahimta kun ga mun gama da waɗanda suka ce ba za a ci ba waɗanda suka ce za a ci sune suka kashe biyu waɗannan suka ce in ya yanka da sunan Allah an ji shi Kirista ne ya ce bismillahi sai suka ce za a ci amma inda wani suna ne ba za a ci ba sauransu kuma suka ce a'a matukar abin da ya yanka bai haramta gare mu ba wato in yanka kare ba za mu ci ba in yanka alade ba za mu ci ba amma akuya ce ya yanka da yazo yankawa sai ya ce bismil masih ko yazo yanka sai ya ce hallelujah sai yanka ta za a ci ko ba za a ci ba waɗannan malaman suka ce in dai shi a matsayin shi na Kirista ya yarda cewa addinin shi ya yarda ya ci malaman shi suka ce daidai ne a ci to ya zama abincin su kenan to kuma Allah ya halatta mana abincin su wannan magana ma an samu malaman da suka yarda da ita malamin da yafi kowa sharhi akan wannan maganar a iya sani na shine al-Imam Abubakar Ibn al-Arabi wanda ya kusan shekara 800 da wani abu da rasuwa a cikin littafin shi Ahkamul Qur'an ya goyi bayan wannan matsala 100% bayan da ya goyi bayan ta Qardawi a wannan zamani sai ya je dauko ta ya kawo cikin littafin shi al-Halal wal Haram domin daga cikin maganganun da Ibn al-Arabi ya faɗi bayan ya goyi bayan a ci sai kuma yake ya goyi bayan duk irin hanyar da suka bi suka yanka in dai sun yarda su ci malaman su sun yarda su ci to musulmi ma in sun bashi yana so zai ci sai ya ce aka zo aka ce mini Kirista ne ya kama kanka bayan murɗe ta sai da ta mutu ya je ya dafa ala gafarta malan za a ci sai ya ce in dai ya yarda addinin shi ya yarda mai haka kuma malaman shi suna ganin wannan ba laifi bane a addinin su to za a iya ci to kai Qardawi da ka ɗibo fatawar a zamanance ka kawo ta cikin al-halal wal haram wanda dama littafin al-halal wal haram ya rubuta shi ne lokacin da Amerikawa suka yi ta karban addinin musulunci yau kusan shekara 40 sai aka ce to suna buƙatar wani littafi wanda zai zama daidai da zamani kuma ya warware matsalolin da suke fama da su a irin society din su a irin rayuwa irin tasu saboda haka daga cikin matsalolin ita ce kaga a America ba za ka fito kofar gidanka ranar sallah ka yanka rago ba ko limamin juma'a ne kai ko limamin idi ne kai ko a filin idi ba za ka yanka rago ba suna da inda ake yanka inda haka ba fa to sai a samu akwai wuta ta musamman ta lantarki wanda za ka saka shi a kitchen kawai ka soka mishi ya gama wutsulutsul din shi tsanan a gyara shi ko kun fahimta kamar wuka yadda kaga heater haka take kamar heater haka take amma ga ta nan da wata siffa dai haka zaka soka ta abin nan kana soka ta shikenan zaka dauki wani irin shokin ne wanda ko kai ka dan dana kanka to ka tafi ka wuce saboda haka sai a sa mata ta gama wutsulutsul din ta shikenan sai Qardawi yace yanzu kamar irin wannan halin da Amerikawa musulmi suka samu kansu ya zasu to yanzu ba nan ba idan Kirista ya jona mata irin wannan ta mutu eh sai ya kawo ya baka zaka ci amsar sai yace in dai har shi zai ci a matsayin addinin shi kuma malaman shi zasu yarda cewa approved wannan ta tabbata su buga mata stamp cewa ta halatta a addinin su to kai ma an baka zaka iya ci ko kun fahimta jama'a duk akan haka ne fatawoyin suke to wannan fatawar kuma saboda muna warware abin gwamma a warware zare da bawa aka yi cewa wannan fatawar kuma shi kuma al-Imam an-Nawawi tun kafin Ibn al-Arabi afwan bayan Ibn al-Arabi yazo kadan shi kuma da yazo sai ya dauko wannan fatawar ya ƙara gyara sai ya ƙara mata kwaskwarima sai ya ce to idan har ka amintu da ya baka wannan akuya tashi ta Kirsimeti da ya yanka ko ya sa wani dutse ya kwantsa makanta ka ci saboda ya tabbata abincin shi ne a addinance sai ya ce to a matsayinka na musulmi kai kuma ranar sallar layya in baka iya yanka ba kaga Kirista ya iya yanka ka iya bashi Allah ne ya faɗi ba ne ba hands up ina tattara muku maganganun ne wato wai anan ba cewa aka ka kaiwa Kirista ba a'a ya ne maka misali ne ma'ana yanzu ba nashi ba ma a ranar Kirsimeti naka ma a ranar sallah in baka iya ba za ka iya bashi yayi wannan fatawar tana nan a cikin littafin al-majmu'u sharhul muhazzab ina fata an gane a ƙashin gaskiya saboda Allah Malam Abubakar Mahmudu Gumi a kasan nan yana daga cikin malaman da suke mujtahidai da muka amintu da karatun su kai tsaye a cikin tafsirin Shiraddul Abhan da yazo fassara wa ta'amul ladina utul kitaba in ka karanta sai ce ai zaba'ihum wato yankan su shi da kanshi da bakin shi yake furtawa cewa in sun bashi yana ci ranar Kirsimeti a lokacin har yakan ce Rabban Jatau abokin shi ne yakan aiko mishi da abincin Kirsimeti kuma yake to mu ma nan mabiya nan kawo ci muka yi mun da mutu abun amma an ba ka ci ba ba dole bane cikin sahabbai ma wani ba zai ci ba kuma wani zai ci to mu dan an ba mu muna ci insha Allah eh kore da ba musamman kana shiga kudancin kasar nan zaka hadu da abubuwa da yawa na'am eh na'am eh to bismillah na'am 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 aha eh na'am na'am yayi mata eh na'am na'am eh na'am eh eh haka na'am na'am ba kizi bane mumini in aka bar shi a gari ya zauna ya addini in aka kore shi izza ce daukaka ce wannan daukakar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu yayin hijira ita ta bada damar yazo yi musulunci ya kafa musulunci a makka saboda haka ita hijirar korar da aka yi mai ba kaskanci bace daukaka ce saboda haka ko kadan abinda Khadija take fadi Allah ba zai wulakanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ko lokacin da suka zo suka kore shi din da duk abubuwan da suka yi mai ba kaskanci bane ba wulakanci bane baka ga annabi Ibrahim ba mai Allah ya ce mishi a cikin alqur'ani shi yake fadi da harshen shi inda Allah ya ba mu labari wala tukhzini yawma yub'athu Allah karka wulakanta ni ran jama'a dama ba mu taba yin makaratu a nefa ba tun a can markazo wajen shekara uku yau ne mu ga arhatta an kwana da wuta ne ya so magana mutaran nan suka je su ce bari su dan karyata mu Allah an taba yin wani gwamna da muka yi tsato salam ya roki Allah yake wala tukhzini yawma yub'athu ya Allah karka wulakanta ni ranar da za a tashi bayi to ranar alkiyama annabi Ibrahim na tsaye sai yaga an yi mutsu da mahaifin shi tashi nan an tasoke shi za a kai shi wuta sai annabi Ibrahim yake ya Allah alƙawarin da kai min a duniya ba za ka tozarta ni ba wani tozarki ya wuce a ce ga babana za a kai shi wuta sai Allah yake wa annabi Ibrahim ya ja bakin shi ya shuru to yanzu kaga anan shi annabi Ibrahim ya fassara hakan da tozarci amma kuma a wurin Allah ba tozarci bane don Allah baya tozarta annabawan shi saboda haka me yiwa kai kana tunanin tozarci ne aka kori annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka a ba tozarci bane izza ce daukaka ce ta samu kuma ta bayyana ita daukakar domin fitar shi ita ta kai musulunci ya dau a Madina ya dau a wasu wurare makka din kuma waɗannan kafiran aka zo aka yi nasara a kansu daga ƙarshe ita ma aka tabbatar da musulunci bayan ya yi sallama da addu'a yake cewa idan sha'awa ta kama mutum da azumi har sha'awar ta kai shi ga yin inzali da safe ana azumi yaya azumin shi to lallai sha'awa ta yi ƙarfi domin sha'awa in ta kai ga inzali ma'anar inzali shi ne fitar maniyyi galibin sha'awa takan fitar da maziyyi ne shi ne wani ruwa ne wanda yake mara kauri to amma in ya zama har sha'awa ta kai sha'awa ya fitar da maniyyi shi ne wani ruwa mai kauri to sha'awa ta kai sha'awa amma ita kuma irin wannan sha'awar galibi malamai suka ce in ba jima'i ba to sai fa taba mace ko shafa ta ko wani abu makamancin haka to kuma duk lokacin da ya zama kai kana fuskantar irin wannan barazanar saboda karfin sha'awar ka to kar kai irin wannan wasan. To amma in dai haka ta faru, tambayar shine me abin yi? To babu komai, azumin ka bai kare ba, mani ne ya fita ko mazi, azumi bai kare ba. Amma in ya kai ga mani kuma, to wannan ya hukunta wanka na janaba. Amma in mazi ne, sai dai ka wanke azzakarin ka gaba daya da ƴaƴan marinan ka gaba daya. Mai tambaya ta biyu shi ma bayan yayi sallama da addu'a ya gabatar da tambayar shi cewa, shin dangane da maganar kaciyar mace, ko akwai ta ama a musulunci? Mana ane wa mata kaciya a musulunci? Idan akwai, ya ake yin ta? Da farko akwai ta, domin hadisai sun tabbata sun zo da ita. Al-Imam Abubakar ibn Sunni a cikin littafin shi mai suna Amalul Yawm wal Laila ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar da wata mace, angwazo mace, sai kuma ya koya mata yi wa mata kaciya. Yadda ake yin kaciyar shine, na farko dai, asali a cikin farjin mace akwai wani zanko a tsakiya, zaka ganshi haka a tsakiya, wani nama ne a tsakiya. To in aka haifi ɗa mace, wannan nama yakan zo da wani tantani a saman shi. To wannan tantanin yana nan halittar shi kamar yadda kake ganin hancin dabino. To yin kaciyar shine sai a cire wannan tantanin, kaji mataki na farko na kaciyar. Mataki na biyu, a gefen dama da hagu na wannan zanko, wato daga cikin farjinta, nan kuma akwai wasu ƙululai guda biyu ko guda uku da gwargwadon yadda halittar ta suke. In aka shafa za a ji su kamar ƙuraje ne, ƙurji in yi ruwa. To shi kuma shine sai a tsaga wannan wurin, sai a matso waɗannan ainihin ƙululai kamar ƙari suke. To aka samu ƙwararren wanza ne fa, baya buƙatar sai ya sa aska wajen yi wa mace irin wannan. A muciya muna da wani ƙwararren wanza ya rasu da daɗewa, galibin 'yan muciya sun san shi, ana ce mai ɗan gareji. Yane wa mata kaciya tun wancan lokaci da hannu yake musu. In aka kawo 'ya mace haka, in ya riƙe ta, galibi za ka ga da hannu guda zai riƙe ta. Idan ya buɗe farjin haka, wannan tantanin haka da yatsan shi da ƙumba yake sa, sai ga ya ɗaye kamar yadda kake ɗaye hancin dabino. Sannan sai dallatso wannan farjin nata, sai ga yana matso shi kamar yadda ake matso ƙurji. In ya matso, sai ga ya sa yatsan shi haka, ya share shi nan ma, ya sa haka ya share shi, ne kaciyar a musulunci. So wannan kaciyar ita ce musulunci ya nemi aiwa mace, kuma sunna ce wajiba. In aka ce sunna ce, Annabi ne ya zo da ita. Wajiba kuma Annabi ya tilasta, ya tirsasa, dole aiwa kowace 'ya mace musulma, kuma ba ta da wani haɗari. Hasali rashin yinta ne yake da haɗari. Idan ba a yi ta ba, to 'ya mace takan samu kanta a ɗayan reactions guda biyu, matsaloli guda biyu, ko dai ta ƙi yadda namiji ya sadu da ita in ta balaga. Saboda me? Saboda wannan tantani na sama, na saman zankonta, mun ce tantani ne, to zai iya bushewa haka, sai ya kame, sai ya zama ɓangaren jikinta. To sai ya zama da zaran an taɓa gurin, ya nemata zafi. Don haka wata ko fitsari za ta yi, sai ta yi ta kuka. Saboda ya zama mata kamar wani abu ne haka a saman gyambo. To in namiji ya zo saduwa da ita, ba ta yadda. Shi ne so da dama a ƙasar Hausa, sai ka ga mace hammace, sai a ce ba ta auruwa. Ina? Ba za ta yi aure ba. Saboda ba za ta yadda da namiji ba. Kai ku ba za ka yadda ka auri mace kawai sai dai ga ta yi ado, ta yi maka girki, ba ku ka auro ba. Ka ji illa ta farko shi ne ƙin maza. Illa ta biyu kuma shi ne san maza fiye da ɗabi'a. Shi ne idan ya warke mata, ya kame, ya zama baya ciwo, to sai kuma ya koma yana ƙaiƙayi, sai zama ita kuma kullum susan shi take so a yi. Don haka sai ka ga ita ce, sai ka ji suna ce mata harida. Sai namiji goma ya sadu da ita a lokaci guda, sai ta zama bata gamsu ba. To kaga nan ma kuma wani irin ciwo ne. Waɗannan bayanan jama'a, wani babban malami Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin shi Tuhfatul Mawjud, fiye da shekara 600 yin su a cikin littafin. Don ka san me, mu fa ka ji matsayin wannan kaciyar, kuma ka ji yadda ake yin ta. Amma abin takaici, sai kafirai daga cikin Turawan yammacin duniya sai suka je, sai suka ga wata irin kaciya waɗanda wasu maguzawa suke yi a ƙasashen Tanzania da ƙasashen East African countries irin su Uganda, da South Africa da kuma nan wasu musulmi ƴan al'ada buzaye Fulani Hausawa na ƙasar Niger su kuma sai zama suna yin irin wannan kaciyar haka an ka tafi jihohi irin na Edo da Delta zaka ga har wata ta taba publishing a jarida cewa tana jiran ta gama service ne wato bayan ta gama university ta gama bautar ƙasa sannan ta je ai mata kaciya to ya suke irin wannan kaciya za a samu gwafa ne da za a dora mace akai ai hangin din kafafuwanta a zaunar da ita akai haka a buɗe farjinta sai kaga wani tsoho ya zo da wata irin wuka mai kai mai lankwasa haka a buɗe mishi farjinta tana ihu sai kaga ya yanko wani nama dan ma ya yanko wani nama sai ɗibi jinin sai shafa mata a goshi shikenan ya kama hanya ya tafiye shi wata ta mutu wata ta rayu wannan labari da ya zo wa turawa sai tashar CNN a 1998 ko 99 sai ta tura Christiana Amanfo ita ce babbar wakiliya ta CNN sai aka tura ta sai ta je ta samar da full coverage ta je ta dauko wannan rahoto shikenan sai ƴan bokon duniya duk sai suka dauka wannan irin kaciyar is inhuman bata dace da tunani na dan adam ba gaskiya ne by extension sai suka zo suna zargin kaciyar musulunci to amma astaghfirullah the reality is on the contrary akasin haka ne wannan kaciyar musulunci ma bai santa ba bai yadda da ita ba wanda kuka ji na faɗi din nan jama'a ita ce musulunci yazo da ita kuma alhamdulillah mafi yawanci in ba dukan wanzaman mu a kasar Hausa ba suna yin ta shi yasa so da dama an nayi bayani irin wannan sai kaji wani ya bugo waya daga Damaturu wani ya bugo waya daga Gombe wani ya bugo waya daga Birnin Kebbi cewa to yanzu ƴaƴan mu da suka girma ba a yi musu ba fa a kwantar da hankalinka in dai ɗaya an haife ta an kira wanzami ya mata aski ranar suna wanzaman suna yi shine ake cewa cire beli sai a ce belin ƙasa kawai Hausar ce aka dan canza saboda haka ai galibi in ba a yi ba da ba zaman lafiya a arewa saboda haka gaskiyar lamari wannan shine innama saboda yadda al'amuran zamani suke akwai buƙatar ko a horar da su wanzamai din su sanya za su yi su gyara kaza saboda tsafta saboda irin waɗannan cututtuka na zamani amma ba haka ba dai kun ji jama'a yadda kaciya take ku karanta wannan littafi na amalul yawm wal laila da littafin tahfatul mawdud da littafin nailul awtar waɗannan malamai duk sun yi bayanai dangane da kaciya din kuma kun ji yadda take Allah ya mana taimako wannan yake dangane da salatul tasbihi ko akwai sallar tasbihi eh akwai ta hadisin ya tabbata yana cikin musnad al-imam ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah hadisi ne sahihi amma abin da ya faru an samu wasu hanyoyi da wannan hadisin yake da su wadanda ba su inganta ba amma kuma yana da wasu hanyoyi sun tabbata to hanyoyin da ba su tabbata ba su ne aka samu wasu malamai suka yi inkarin su to sai kuma wasu suka dauki wannan inkarin amma gaskiya salatul tasbihi ta inganta kuma sunna ce daidai ce kayi ta kullun in zaka iya in ba zaka iya ba kai duk mako in ba zaka iya yi ba kai duk wata in ba zaka iya ba kai a rayuwarka ko da so daya ce ina fata an gane wannan ya sake gabatar da tambaya cewa ya halatta ya halatta ba wata togaciya ba rubuta shedu saboda annabi ya ce wani sahabi anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka din na babanka ne yasa yanzu ka siyo mota babanka yace ka mabudin sai ce kada ke kyan nan eh to tafi ka ci gaba da hawa ba wata kotun duniya da za ta yi shari'a ƙarya ne bature ƙarya yake musulunci ne gaskiya da kai da dukiyarka na ubanka ne ina fata an gane wani ustazu ne yana da makaranta hadda qur'ani ya haddatar da yara qur'ani sai wani uba ya ji daɗi sai ka sabon babur sai ba shi sai kawai sai uban ya karɓe babur ɗin shi ne zo yana nan ofirki na ce a ka saki zuciyarka ka gode wa Allah i sakamakon har ka iya qur'ani har ka karanta har aka kawo alheri akai maka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a haqqa ma akhadtum bihi fi kitabillah mafi cancanta mafi halaccin dukiya ita ce wanda kuka karba sakamakon littafin Allah ka karantar da littafin Allah suka diba suka baka wannan dukiya ta fi kowace tsarki kuma sai babanka ya dauka ya hawa ai alhamdulillah saboda haka ai raba dukiya an bayar sai uwar ta ga tana da bukata sai ta kashe shikenan inna ma anta taso da girmanta ne to baba ina nawa gadan ne ina cinye tin nan ne ta dinka a tamfofi da gwalagwalai ina sawa shikenan ya halatta ba komai fa, ba wata magana, duk wani lawaya ƙarya ne kawai, zai bata kan shi lokaci ne a kotu. Wannan yace yaya hukuncin wanda Annabi Musa ya kashe wajen raban fada? Yana alakanta abinda karatun safe kenan. To abinda zai fi dacewa don naka rarraba jama'a, tambayoyin safe za su rinka shiga kasusuwan safe, insha Allah bari mu batta ta shiga cikin abubuwan safe don abin ya tafi sosai, ya yi armashi da kyau. Ina fata an gane, in ba haka ba kun ga sai mun ɗauko wani dogon tarihi. Wannan yace bayani akan azumin Litinin da Alhamis, sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ake fatan dukkan musulmi ya rinka rayawa, saboda yace ranar Litinin aka haife shi, ranar Litinin aka fara saukar mai da Qur'ani, ranar Litinin kuma ita ce ranar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu. To kuma ita wannan rana ita ce ranar da Allah yake tattaro duk ayyukan da kai a mako, sai ya gafarta maka na gafartawa, waɗanda kuma za su zama pending, su zama har yanzu suna nan suna jira. To sai Annabi ya ce, don haka sai in yi azumi saboda ina fatan a same ni ina ibada don a yafe min gaba ɗaya. Haka ita ma ranar Alhamis, wato ranaku biyu ne a mako Allah yake tattaro aikinka da Alhamis da Litinin. Sai sa kana da sarari ka rinka yin wannan azumi, yana da matukar falala kwarai da gaske. Wannan yace an ce idan mutum ya haddace Alkur'ani da azumi wai sai ya rinka sauka har sau uku. To wanda bai haddace ba fa, abin da na fahimta kamar yana cewa ne mahaddacin Qur'ani ya rinka saukewa sau uku da watan azumi, wanda bai haddace ba sai ya rinka budewa yana karantawa. Ina fata an gane. Asali ba sharadi bane sai wanda ya haddace, kuma ba sharadi akai sai ga Ramadan ba, a'a. Amma dai shine wanda ya haddace Qur'ani yana iya karantawa da ka, in ya karanta da ka ya sauke, to babu laifi. Kai kuma da baka haddace ba fa sai ka rinka budewa. Tunda sahabbai sun kai tun ana sanya alarammomi mahaddata da watan azumi suna yin tarawihi, har aka zo ana sanya alarammomin da sun iya karatu ba su iya haddacewa ba. Aisha ta nada wani bawanta mai suna Zakwan, in watan azumi ya sai yana budewa yana kallo ne mata limancin tarawihi. Dan haka babu laifi. Ina fata an gane. Sai dai galibi abubuwan da za ga mutane su ne hatta a haramin ana nuna tarawihi. Wannan abu malamai suka ce gaskiya ba haka aka so ba. Kaga ana karatun sallar tarawihi, sai ga wani ya bude Qur'ani shi kuma yana bi. A abinda ake so so ake ka saurara. Ka saurara ba wai ka bi karatun ba. To wani ba ma bin karatun ba suna yi tare da liman ne. Kaga wannan ya zama kamar dan Islamiya kenan. Dan dan Islamiya ne in yana masallaci, to yana jin liman ya kamo surar da ya sani, to tare ba su gama ta in Allah. Yan Islamiya haka suke yi. Wannan ne yana cikin cin abincin sahur sai ji ana kiran sallah. Yana cikin cin sahur sai ji an fara kiran sallah. To yaya kenan yanzu kuma gashi bai tsaya ba har sai da aka gama kiran sallah. Asalin abin da ya faru in ka riga ka farka a makare har riga an kira sallah ka fara ci. Amma abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake a cikin hadisin da Ahmad da Abu Dauda suka ruwaito shine, idan har kana cikin cin abinci ne sai aka fara kiran sallah, to anan an yi maka izini ka ci gaba da cin abinka har ka gama biyan bukatar ka, ma'ana har ka sha ruwa kenan, to anan an yi maka izini. Dan haka ku bambance abu. Wannan ya tashi an riga an kira sallah, to ba zai ci ba, in ya ci azumin shi ya lalace. Amma wannan yana cikin ci ne sai aka kira sallah, to shi kuma aka ce an yi mai izini ya karasa. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Ina jin waɗannan kamar su ne abto shi kenan a shiga a tambayoyin. Wasu rubutun ne ƴan ƙanana ne ƙwarai da gaske, sai an yi nazari. Wannan yake cewa ya halatta mutum ya rinka shafa azzakarin shi da watan azumi ko don rage sha'awa, wato ina gaba da watan azumi yake magana ba, kawai shafa azzakarin shi, wato masturbation kenan, istimna. Shin yin haka din yana da illa a likitance? Tunda ni ba likita bane ba zan shiga fagen su ba. Amma dai a shar'ance haramun ne. A shar'ance haramun ne. Yawwa, to amma likitoci kuma na musulunci ba irin waɗannan na bature ba. To su kuma sun faɗi illoli, in ka karanta littafin Tarbiyatul Aulad za ka samu. Suka ce daga cikin illolin yana haifar da mutuwar azzakari. Daga cikin illolin yana haifar da ainihin wato gaza haihuwa lokacin da wannan ya yi aure. kuma yakan haifar da cutar kwarkwata musamman a gashin da ke kewaye da mara din. Wato mutum ya ta shafa azzakarin shi hamani ya fita, ko kuma mace ta sanya yatsa a farjin ta hamani ya fita, asali bai halatta ba, haramun ne. Shi suke kira istimna, da turanci kuma suna kiran shi masturbation. Allah ya kyauta. Wannan yana cewa mace ce take fama da miyagun mata, duk inda ta tafi sai su yi ta binta. Me ya kamata ta yi, ko da yake tana ta yin addu'a, da yake tana ta yin addu'a ba ta kula su, to ba mu san wace irin muguntar ba. Kaga miyagun mata za su iya zama mayu, sai ta rinka hada da falaki da nasu in mayu ne. Idan masu miyagun shawarwari ne, ɗayan abu biyu, ko ta tashi daga inda suke, ta raba abota da su, ta canza sim card, shikenan ba ta da wata alaka da su. In sun gallabe ta, ta gaya mai gidanta ya kafa doka su daina zuwa gida, an ba haka ba sai su rikita mishi ita. Sai dai ya kamata duk wata mace da ke ɗaukar muguwar shawara ta kaiwa wata matar aure, to ta ji abin da annabi yake faɗi cikin hadisi sahihi na Abu Dawud. Manzo Allah yace, laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha, wanda duk ya tunzura wata mace ta ƙi mijinta, to ba mu ba shi. Saboda haka in ka san ko kin san kin taɓa yin haka, to ka tuba, ko kuma ki tuba. Allah ya kyauta. Ina ganin alama waɗannan su ne dai tambayoyin da suka zo hannu insha Allahu ta'ala. Wasu gaskiyar lamari ban iya abin nan, ban iya karanta tambayoyin ba ne jama'a saboda rubutun. Amma kama kullum inda wani malamin primary one da ya saba da rubutu haka, to malamin wa alaikum salam, Allah wannan malamin jami'a ne shi masu kyakkyawan rubutu ya iya. Na'am mala, na'am salatu tasbih, na'am 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 a ai ita salatu tasbih sallah ce mai zaman kanta, ko da kai raka'a ka 11 ta sallar tarawih zaka iya tashi kai ta, saboda ba su da alaka. Eh, wata sallah ce mai zaman kanta, dama cewa ya kai ta ko da daddare ko da rana, so ba ta da ba su da alaka ba ko ni. Na'am mala, wa alaikum na'am na'am. Haka malamai suka faɗi cewa inda daddare ne zaka iya bayyanawa, inda rana ne zaka iya sirrantawa, amma tunda nafila ce kuma yin sabanin haka din babu lafi. Ina fata an gane. Na'am na'am. To cire beli da ake yi, cire beli da ake yi wannan wani abu ne wanda ko zai iya shiga umumiyar maganar da annabi yake cewa wa imatatul adha anhu. Annabi ya ce in aka haifi jariri ranar 7 a cire mai duk wani abu mai cutarwa. Daga cikin abubuwan da ke cutar da yaro waɗanda ake haihuwa shi da shi akwai loba, don haka ranar 7 ake wa yaro kaciya, ranar 7 ake wa yaro kaciya. Ita ma mace kun ji mun yi bayani, a ranar 7 ake mai aski, kuma wannan aski ba wai saisaye za a yi mai ba, a'a ba ma skin cut ba, za a samu a aske ne taɗai-taɗai saboda guggudin gashin shi kanshi yana ɗauke da cututtuka. Sannan a samo garin za'afaran a barbaɗa a kan shi, garin za'afaran, ku kiyaye jama'a, ba za'afaran irin wannan na wurin masu habbatu sauda na ruwa ba ko na mai, saboda wannan is adulterated, ana ɗan saka mishi wasu chemicals. Amma asali zaka je a wurin su ɗin zaka same shi wannan gari ne tankaɗaɗɗe, in aka barbaɗa sai ga yana maƙalƙalewa a kai, yana maganin amosani, yana maganin ciwon kai, yana maganin saiƙo. Ka san saiƙo ba saiƙo ciwo ne, ba tsufa yake kawo shi ba, ko sanƙo, an fahimta, to ciwo ne, to dai yana maganin shi. Saboda haka kun ji, to tambayar ita ce yanzu beli da wanzaman mu ke cirewa, ko beli yana da illa? Ni a iya sani na, wallahu alam, yana da illa, dan na ga yana tasowa har manya sai an je an cire musu. To matukar ya tabbata beli zai cutar da shi in ya girma, to sai a samu ƙwararre wanda zai cire mishi. Amma galibi in aka samu waɗanda wanzamai ne ba su ƙware ba, shi ne ake samun matsala. Don haka ina fahimtar babu laifi a cire beli a ƙarƙashin umumin cewa duk abin da ke cutar da shi a cire mai. Ina fata an gane. Wasu iyaye saboda zamani, saboda ƴan boko ne kansu ya waye, sun yi karatun bature, ba sa aske wa yara kai, to wannan kuskure ne jama'a sai a aske kanshi kuma a samu za'afaran din a sa mishi na malam na hadda mata ku karanta littafin sahihul kalimat tayyib hadda mata ake askewa kwarai da gaske hadda mata wato duk wani fancy ne ake neman ayi to kuma karshe duk a abiya a gaban mai yin ruqya in ba ayi ba shine abubuwa su zo suna ta faruwa Allah ya kyauta na malam wai akwai tsirai tsiro kamar bishiya ko wani ganyen tafasa ko tafannuwa ko wane ne da ya taba wa Annabi Sulaiman magana wannan gaskiya a iya yanzu ban sani ba abinda Qur'ani ya ba mu labari shine maganar da tururuwa ta yi da shi da kuma maganar da alhuda-huda tsuntsuye da shi amma ko wata bishiya ko wani ƙwaro ya taba magana da Annabi Sulaiman wannan ban sani ba na'am to wannan wata mas'ala ce mai girma wanda yake da zai fi kyau a yi hakuri har mu zo kan mas'alar don tana nan cikin suratul baqara shin dukiyar kasuwanci ko akwai zakka a ciki shine da yawa malamai sun tafi akan cewa akwai zakka saboda ayoyi da suka fassara da kuma wani hadisi tare da cewa shi hadisin bai tabbata ba amma kadan daga cikin malamai ne suka ce babu zakka a cikin dukiyar kasuwanci sai dai ita dukiyar in ta haihu ka dibi kudin har ka tara su su kudin sun shekara kuma sun kai nisabin zakka su ne za ka yi wa zakka wannan magana ta karshe ni ita nafi gamsuwa da ita Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am akwai saura to insha Allah da nan zamu saurara jama'a Allah ya taimaka saboda yadda lokaci ya kure zamu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk